الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو جوات رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da 20 ga watan February shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Taha. Yau zamu tashi aya ta 132.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى.
A karatunmu na jiya kada a manta mun tattauna game da abinda Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kada manzon Allah ya kuskure ya yarda ainihin jin daɗin duniya, ƙyale-ƙyale na duniya wanda Allah ta'ala ya baiwa kafirai. Kada manzon Allah ya yarda wannan ƙyale-ƙyalen ya ɗauke hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga addini. Kaga sai muka yi bayanin cewa ƙyale-ƙyale na duniya ba shine addini ba. Kana iya samun mutum yana da duk wani abu na jin daɗin duniya amma kafiri ne shi. Yanzu ƙasar America mai tarasa a duniya, ƙasar Ingila mai tarasa a duniya, amma kuma ga ta kafira. An gane wannan gobe. Shi ya sanya wani bawan Allah lokacin da muka yi bayani dangane da cewa saban Allah yana kawo ainihin rushewar tattalin arziki. Saban Allah yana jaraba ainihin musulmi da shugabanni na banza. Sai wani ɗan jarida ya yi wuf ya ce wannan magana ƙarya ne. Ya ce wannan magana da wasu suke faɗa maganar banza ne. A ce wai irin ku irin shugabanninku, saban Allah yana kawowa a samu shugabanni na banza, saban Allah yana kawowa, yana kawo rashin tsaro, yana kawo kaza, yana kawo kaza. Bi ma'ana zunubi shi ne sababin azaba. Sai ce ƙarya ne. Sai buga misali da ina, sai ce ga America ana saban Allah kuma sannan mutanen suna jin daɗi. Shi inda ya kalla duk mutanen da suna jin daɗin rayuwa, suna da kaza, suna da kaza, to waɗannan mutane sun more. Shi a ganin shi morewar mutane a duniya shi ne ya zamanto suna da ainihin isasshen abinci, suna da tsaro, suna da kaza, ko da waɗannan mutane suna saban Allah. Saboda haka sai wannan bawan Allah zai yi mummunan fahimta cewa babban azabin da aka yi ma America shi ne kafirci. Allah ta'ala ya yi ma America azaba da kafirci da fasikanci da kaucewa dokokin Allah. An gane ai. Yawa mu 'yan Najeriya Allah ya ba mu musulunci amma kuma wato sai Allah ya jarabe mu da shugabanci, kuma Allah ya jarabe mu kanmu talakawa muka zamanto matsalolin kawukanmu. Mu kanmu talakawa matsalolin kawukanmu. Sannan ga shugabancin muna kokawa sosai a kan shi. An fahimci wannan ayi. Da saboda haka a fahimta a ƙa'ida na musulunci wanda Allah ta'ala ya riga ya tabbatar mana shine wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata. Zalika bima kasabat aydihim wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid. Wannan ya faru ne saboda abinda hannayen suka aikata kuma lallai Allah ba mai zalunta bayansa bane. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, farna ya auku a tudu da teku saboda abinda hannayen jama'a suka aikata. Awalam ma asabahum musibatun kar asabtum mithlaiha qultum anna hadha, da Allah yake qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Shin lokacin da musiba ta same ku a yakin Uhud, wanda kuma kun musibantar da kafirai irin shi a yakin Badar, sai kuna cewa ya aka yi haka, ya za a yi mu musulmi, mun yi kalmar shahada, mun yi imani da Allah, amma Allah ta'ala ya zo ya jarabe mu, kafirai su kashe mu, anna haza, ya aka yi haka ya faru. Sai Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum, cewa wannan ya faru ne ta bangaren kanku, ku ka ja. Me suka yi suka ja? Saban Allah, kaucewa dokokin Allah. Sai Allah ya ƙara bayani a wata aya, innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu. Lalle wa'annan da suka juya baya daga cikin ku suka kutuce wa Allah, ranan da jama'a biyu suka kwama, da jama'an musulmi da kafirai suka kwama, wa'annan da suka ja baya suka gudu har ya zama to kafirai sun kakkashe su, me ya kawo wannan dalili? Innama tazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu, shedan ne ya zama da su. Me yasa ya zama da su haka nan kawai? Bi ba'di ma kasabu, saboda sashen abin da suka aikata laifin su ne ya ja musu. Sai Allah ya ce amma walaqad afallahu anhum, hakika Allah ta'ala ya gafarta musu. Kun gano wannan ko? To akwai ayoyi da yawa da suke nuna mana cewa saban Allah yana yin tasiri a wajen jin daɗin al'umma ko kuma azabtar da su. An gano wannan ko? Allah ta'ala a wata aya yana cewa zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'imar da ya yi wa mutane ba. In Allah ya yi wa mutane ni'ima, mutane suna cikin ni'ima na tsaro, suna cikin ni'ima na walwala, suna cikin ni'ima na ƙarfin tattalin arziki, suna cikin ni'imar kaza, Allah baya canza shi. In dai mutane suna cikin ni'ima, in suna cikin ni'ima na shugabanni na gari, shugabanni masu adalci masu tsoron Allah, suna cikin ni'ima na ƙarfin tattalin arziki, suna cikin ni'ima na ainihin tsaro, Allah ta'ala ba zai canza shi ba. Hasebe hatta yi gayiru, hasebin canza abin da ke tare da kawukan. In ka ga ainihin tsaro ya koma rashin tsaro, ka ga talauci, ka ga yunwa ya koma, a ka ga ƙoshi ya koma talauci, ka ga zalunci, a ka ga adalci ya koma zalunci, me ya faru? Haka nan ne kawai? Sai Allah ya ce hatta yi gayiru ma bi anfusihim, hasebin canza abin da ke tare da kawukan. Ina fatan gane wannan. Ko kila wani ya ce me ya sanya su America suke da karfin tattalin arziki alhali su ga kafinci ga saban Allah? Sai mu ce musu kiwon ragon layya. Me kiwon ragon layya shine? Allah ya muku talala, an gani? Walam ma na su ma zuki rubi fatana alaihim abwaba kulli shay. A lokacin da suka manta da abinda aka yi musu wa'azi akan shi, suka kangare, suka iya dasa kuma manzanni. Sai Allah ya ce fatana alaihim abwaba kulli shay, sai muka bude musu kofar komai, muka bude musu kofa na tsaro, suka samu cikakken tsaro alhali suna saban Allah. Muka bude musu kofa na ƙarfin tattalin arziki, suna saban Allah. Muka bude musu kofa na walwala, suna saban Allah. Muka bude musu kofa na shugabanci mai kyau, suna saban Allah. Hatta idza farihu bima utu, har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su, suna alfahari, suna cewa ga mu nan muna saban Allah amma tattalin arziki mu karuwa yake yi, ga mu nan muna saban Allah shugabancin mu mai kyau muna ƙara samun abin da muke so, tattalin kaza kaza. Hatta idza farihu bima utu bi akhadnahu bakatan, sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su, sai muka kama su a abce, sun saki jiki, sai muka kama su a abce, fa idza hum bi mublisun, sai ga shi sun yi gumsun kasa magana, wato misalin abinda Allah yake wa America da Ingila da Faransa ga su da kafirci yayi daidai da abinda mai rago yake yi ragon laye yake yi ga ragonsa ka siyo rago yana ramin me ka zo ka siyo masa lafiyayyen abinci kana kulawa da shi sosai ka bashi abinci safe da rana da dare yana ci cikin kwanciyar hankali kullun yana ƙara kiba kullun yana ƙara kiba shin wannan kiban da yake ƙarawa menene hikiman wannan kiban kai a wajen ka kame ragon shi a wajen shi ragon dadi yake shi yana maka addu'a kai wallahi Allah ya hada da wani mai gida ba salafe kullun zai bani abinci da safe da rana da dare wallahi yana kulawa da ni amma kuma kai din nan calculation dinka kana bashi abinci safe da rana da dare dan ka ji dadin yanka shi wannan shiri Bahaushe ke kira kiwon ragon layya Allah yana ba America karfin makamai karfin tattalin arziki karfin kaza dan ya ji dadin kama su ya musu azaba gobe kiyama ko bai ji wannan ko to shiri saboda haka Allah ta'ala ya gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada manzon Allah ya sa ido akan irin dadin da Allah ya jiyar da kafirai Allah ya ba kafirai karfin tattalin arziki ya ba su karfin makamai ya ba su karfin mulki ya ba su walwala ya ba su kwanciyar hankali to kada manzon Allah ya sa ido akan wannan sai Allah ya kira abun zaharatul hayatid dunya wato kele-kele ne na rayuwa na duniya an gane ku sai Allah ya kira abun kele-kele na rayuwar duniya Allah ya ce mun ba su wannan abun da yake nafti na humfi dan mu jarabe su kun gane wannan ku jiya mun kawo misali muka ce ga duniya ya kai a wajen Allah da duniya ya kai fukutun sauro da kafiri ba zai sha ruwa ba inda rayuwar duniya da a ce wai irin jin dadin duniya shine rayuwa da babu yanda za a yi Allah ya dauki wannan jin dadi ya ba kafiri haka ne to me yasa Allah yake ba kafiri jin dadin da yafi na musulmi me yasa Allah yake ba musulmi arziki da yafi na musulmi me yasa Allah yake ba kafiri mulki da yafi na musulmi yanzu karfin mulkin America da na Saudiya wanne ne tattalin arziki ba wanne ne karfin makamai wanne ne yanzu rayuwar turawa irin jin dadin da suke ji da karfin mulkin su da tattalin arzikin su da hada-hadan su ya fi na musulmi sannan kuka duba su wane ne suke da ilimin science and technology su ne to da a ce wannan duniya shine rayuwa to sai mu ce kafirai suke da gaskiya mu kuma muna kabbata kuma ji wannan ko inda a ce wannan rayuwa wannan kele-kele na duniya shine rayuwa zamanin manzo Allah sun ji dadin duniya din kamar mu zamanin manzo Allah ana hawa doki in mutum bai kudi ne sai ya hau doki a haura gumi a hau jaki mu a wannan zamanin fa in an ga mutum akan jaki ma dariya za a yi masa a zo ga wani babban mai kudi akan jaki dariya za a masa a gani in za mu yi tafiye-tafiye da hada-hada wani ma yana ganin ya fi karfi ya shiga mota jirgin sama yake shiga zamanin manzo Allah akwai shi to idan mun dauka wannan jirgin saman da turawa ka kika kera da motocin nan shine addini to kenan addinin turawa ya fi na musulmi ya kamata mu ajiye addinin musulunci mu koma mai tunda a zamanin manzo Allah bai kera mana annabi ya kero mana mota ko jirgi kowa inda a ce kere-kere da kimiyya da fasaha da wannan kele-kele na rayuwa da shi ne addini da wanda ya fi cancanta ya gobara da shi shirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama to shi kanshi manzon Allah bai taba ganin jirgin sama ba sallallahu alaihi wa sallam ga shi jirgin kasa ga computer ga kaza ga kaza abubuwa na ci gaba internet in mun dauka wannan kele-kele din shine rayuwa shine fa addini to za mu dauka kenan cewa fa addini na gaskiya yana hannun turawa kuna da wannan ko to kaga wannan ba haka bane shine Allah ya ce gaya manzo Allah wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya li nafsihum fi sai ce wa rizqu rabbika khairu wa abqa sai Allah ya nuna ma annabi ka manta da wannan kyalkyalan duniyar da ya kamata kai ka umurci iyalanka da sallah wa amur ahlaka bis salah wa sabir alayha ko ka umurci iyalanka da sallah ka jure ka dage ka sa ido iyalanka su ringa yin sallah akan lokaci la nas'aluka rizqan ba ma tambayan ka wani arziki mu ba mun turo ka bane dan ka zo ka tara mana arziki idan Allah nahnu narzuquka mu ne zamu azurta ka wal aqibatu litaqwa kyakkyawan karshe ya tabbata gawa ga tsoron Allah to yanzu a cikin nan in dai mu fahimci karatun da muka yi shi wanda ake yi an yi duniya dan manzo shi mun gamsu da wannan an yi duniya dan manzo fadin wannan magana an mutunta manzon Allah ne ko an kaskantar da shi shi wallahi in ka san an yi duniya dan manzo ka bani kaza wani yana gari ya kai gaya wajen yabon manzon Allah an yi duniya dan manzo an gano wannan ko to wannan kalma me ake nufi da wannan cewa an yi duniya dan manzo shin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fi kowa mora kayan alasu ne tun da dai an yi duniya dan manzo kenan duniya kayan gabas ne kenan duniya wani abu ne mai daraja sosai haka ne amma Allah yana kallon duniya da daraja ko da kaskanci da wani suna Allah ya kira duniya bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa a kuna fifita rayuwa mafi kaskanci alhayatu dunya rayuwa mafi kaskanci rayuwar da yafi kowanne rayuwa wulakanci haka Allah ya kira shi sai ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa amma ko mutane hankalinku ya fi karkata zuwa ga kyale-kyale na duniya to shin idan aka ce an yi duniya dan manzo ana nufin manzon Allah zai fi kowa mora kayan alasu na duniya ne jin daɗin duniya manzon Allah zai fi kowa mora jiragen sama zai fi kowa mora kayan kyale-kyale na duniya shin haka abin yake a duniya dai turawan yammaci Allah ya ba su kayan mora rayuwa fiye da mu musulmi in dai mun ɗauka wannan kayan mora rayuwa in mun ɗauka addini ne to bature shi ne mai addini motoci jiragen sama duniyan kwamfuta yanar gizo AC ƙarfin makamai ƙarfin tattalin arziki su zamanin sahabbai da mai suka gudanar da rayuwarsu zamanin sahabbai da suka yi jihadi sun yi jihadi da tankokin yaƙi ne da rocket da missiles suna da shi sun taɓa ganin shi to idan mun ce an yi duniya dan manzo ya kamata duk wannan kayan duniyan gaba ɗaya ya tabbata a zamanin manzon Allah saboda manzon Allah da sahabban annabi su kowa mora wannan kayan jin daɗi su kuma zamanin sahabbai doki ne raƙumi da jakuna ashe da a ce wani abu mai daraja ne wannan kayan kyale-kyale din da aka ba kafirai da wanda suka fi cancanta su more shi shine manzon Allah da sahabbansa dan babu wanda Allah yake so a duniya kamar su Allah ya kira rayuwar duniya hayatu dunya rayuwa mafi kaskanci shin zai yi a jingina wa manzo rayuwa mafi kaskanci an ce an yi duniya dan manzo to duniya kuma shine rayuwa mafi kaskanci an yi rayuwa mafi kaskanci dan manzon Allah shin maganar nan da me yayi kama maganar nan yana da daɗin ji a jingina mafiyayyen halitta wanda duk duniya gaba ɗaya Allah bai taɓa halittan halitta kuma har abada ba za a taɓa halittan halitta kamar shi ba ala kulli fannin fazzalallahu fannahu bi an fara da dinal qawim wa sannahu faqad sasa insal khalqi durra wa jinnahu a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yusha wa la huwa yusha aka ce akan kowane fanni a kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya fallanta masa addini mai kakke kuma ya sunnanta masa hakika ya jagoranci halittu na mutane gaba ɗaya da aljanu a id nazara fil khalq ka sake nazari cikin halitta ya kai dan adam ta'alam zaka sani bi annahu ka ahmad lam yunsha cewa lallai lam yunshi aka Ahmad ba a halicci kaman Annabi Muhammad ba wala huwa yunshu kuma har abada ba za a halicci irin shi ba an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi daidai da maganar wani dalibi da yake yaban malamin sa wani dalibi ne ya wanke malamin shi tasbatu mana yayi masa wani kyakkyawan yabo amma wannan yabo da za a cire wannan malami a sa manzon Allah a wajen da yafi dacewa yana cewa fa huwa al-wahid wa kuma yakun fi dahrihi lam yanqahu wa lam yaqahu fa ka'annahu lam yujad fa huwa al-wahid wa man yakun fi dahrihi lam yaqahu fa ka'annahu lam yujad yace malamin sa shi wajin town ne shi kadai ne duk duniya ba irin sa wa man yakun fi dahrihi lam yaqahu wanda ya kasance a cikin zamanin sa bai hadu da mallan ba fa ka'annahu lam yujad kamar ma ba a halice shi bane an gane sai ce fardun wa laysa lahu nadhiru fantafa jam'un wa tazniyatu li hadha al-mufrad sai ce malan shi kadai ne kawai in an ce fardun shi kadai ne babu irin shi wa laysa lahu nadhiru shi malan ba shi da tsara fantafa jam'un wa tazniyatu li hadha al-mufrad sai jam'i da musanna ya kori ga wannan mufrad din shi mufradin nan mufrad ne bai da jam'i bai da musanna bai da musanna bai da jam wane ne yafi cancanta a yi ma wannan yabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi annabi in karanta cewa duk duniya annabi ba shi da musanna ba shi da jam'i shi kadai ne mai wannan suna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim an gane wannan ko to kaga a wannan magana na cewa wato a jingina wa manzon Allah rayuwar duniya a ce an yi duniya dan manzo to gaskiya an wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yace ta duniya zai kai darajar fufukin sauro a wajen Allah kafiri ma ba zai sha ruwa ba ko kuma ana nufin mu'jiza ne ana nufin idan an ce an yi duniya dan manzo ana nufin mu'jiza ne ga manzon Allah a ce an halicci duniya ne dan manzon Allah in ko haka ne in an kira in an dauki wannan mu'jiza shin ana kira abu mu'jiza in ya zama tawo da manzon Allah da sauran mutane sun yi tarayya kan shi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran halittu suka yi tarayya akan shi ba a kiran shi mu'jiza shi ya sanya ɗan watannin suka gabata an dan koma sosai an buga sosai da wani malami a Kano tare da wasu tufaye a Kano wani malamin sunna a Kano da kuma wasu tufaye a Kano akan me an koma akan cewa na yawa shin an haifa annabi da kaciya ko ba a haife shi da kaciya ba na ba san gani an tattauna wannan shin annabi tufaye suka ce an haifi annabi ne da kaciya an masa kaciya shi ba kamar sauran mutane bane mafi yawa wanda ake haihuwar su babu kaciya daga baya a yi shi wannan malami na sunna ya ce ba gaskiya bane cewa wai an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaciya shi ba gaskiya bane me yasa ya ce ba gaskiya bane ya ce wato duk abinda malamai suka kawo ka'ida duk abinda ana samun shi ga manzon Allah ana samun shi ga sauran mutane ba a kira shi mu'jiza ana kira abu mu'jiza ne ya zama to manzon Allah shi kadai yake da shi an san shi wannan haifi yanzu haihuwa ba kaciya sai wannan malami ya kawo misalai da dama na mutane wanda aka haife su babu kaciya aka haife su da kaciya ya kawo misalin mutane da yawa ga wani sarkin gari kaza an haife shi da kaciyar shi dan gari kaza an ya kawo shi a cikin tarihi an gani ce to tunda an samu irin waɗannan mutane gashi an same su babu kaciya an same su da kaciya kai to cewa an haifi manzon Allah da kaciya baya zaman cewa wani abu khususiya to wannan ba mu'jiza bane ku bai tona ko to ana kira abu mu'jiza in ya zama to manzon Allah shi kadai ne yanzu daga cikin mafi girman mu'jiza na manzon Allah alqur'ani shin akwai wani qur'ani banda qur'anin mu babu kawo ne ya zama to mu'jiza da zai zama to akwai wani qur'ani sanan kuma wani ya zo da wani qur'ani daidai da shi ko wanda ya fi shi ba a kira shi ne mu'jiza to idan kace an yi duniya dan manzo to ai mu ba mutanen duniya an ce an yi duniya dan mu huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya ce Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da ke doron kasa duk abin da ke doron kasa don wa aka yi shi dan mutane kaga manzo Allah yana ciki ko sannan Allah ya ce wal arda wada'aha lil anam kasa gaba ɗaya Allah ya tsara ta ne ya halice ta dan amfanin talikai fi ha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi wal rayhan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ku fahimta ai kaga Allah ya nuna duniya gaba ɗaya Allah ya yi ta ne dan amfanin talikai a cikin talikan nan akwai musulmai akwai kafirai akwai zindikai akwai kaza akwai kaza akwai fasikai akwai muminai kun gano wannan ai Allah ya halicci duniya dan wa wal arda wada'aha lil anam kasa Allah ya halicce ta ne dan amfanin talikai huwa allazi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha Allah shi ya sanya muku kasa horariya Allah ya hore muku kasa ya sauke muku ita famshu fi manakibiha ku yi tafiya a sasannin ta wakulu min rizqi ku ci daga arzikin ta an halicci duniya gaba ɗaya dan amfanin mutane halittu wal arda wada'aha lil anam ina ce anam musulmi sun shiga kafirai sun shiga fasikai sun shiga wato salihai sun shiga to kuna nan wajen wato halittar duniya an yi tarayya tsakanin duk mutanen duniya har da annabawa shin za a kira wannan mu'jiza a'a an gane wannan ko kaga ba za a kira wannan mu'jiza ba sun raka kuma manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka'atul fajr ya fa alkhairi biye da duniya da abin da ke cikin ta kenan duniya na da wani daraja raka'atul fajr kawai raka'a biyu kai ya tafi duniya da abin da ke cikin ta ku bance ne ai kaga da wannan kenan wannan kalmar da ake cewa an yi duniya dan manzo inda a ce akwai nassi na qur'ani karara ko nassi na hadisan manzon Allah ko kuma an samu bayani daga magabatan mu a ce an samu bayani daga sahabbai an samu bayani daga tabi'ai domin muna kokari ne mu fahimci addinin mu akan qur'ani da hadisi da fahimtar magabatan mu an gane shin akwai sahabin manzon Allah da ya taɓa furta wannan magana ko kuma shi kanshi manzon Allah ya furta wannan magana ko Allah ya faɗa a cikin alqur'ani babu to tunda ba a faɗa ba a ina aka kirkiro ta kaga ba ta da asali to kuma wai abin da yake kafiri ma ya fi musulmi morewa shin duniyan nan wane ne ya fi more ta zamanin annabi Musa alaihi salam da annabi Musa da Karuna wa ya fi moren duniya a lokacin inna Karuna kana min qaumi Musa kubaga alaihi wa ataynahu min al-kunuz ما إن مفاتيحه لتنوء بالعزفة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين للي قارونا ينا دقا شكمتا نعا نو موسى ليزو ييكولي يكا فيتا يبن قاسا ليزو يتاواي الله يشي وآتيناه من الفنود منباشو وصير التسكوكي ما إن مفاتيحه لتنوء بالعزفة وانا مبودن mabudan ba ma fatar kokin ba mabudan suna yin nauyi ga taron jama'a mabudan suna nauyi ga tsananin shekul ba daga mutane uku zuwa tara daga mutane uku zuwa tara ba ta iya rike bakullin yana musu nauyi makullan saboda yawan bakullan arzikin sa bakullan arzikin yana nauyi ga taron jama'a an gane ko annabi Musa na da irin wannan in an yi duniya ne dan manzanni to waye kamata ya samu wannan taska din annabawa to a zamanin annabi Musa wane ne mutane suka fi sha'awa annabi Musa ko Karuna mutane jahilai sun fi sha'awan Karuna to ina ka ce an aje ga babban malami nan an aje ustaz ga wani shahararren mai kuɗi aka ce ku zo ku zaɓa duk wanda ka zaba ka zama shi. A ce duk wanda ka zaba shi kenan ka zama shi kawai. Tsakani da Allah kai adalci wa za ka karkata. Wani zai yi tawili zace in na samu kuɗin insha Allah zan koma can. In ya samu kuɗin insha Allah zai koma ya malanci. Yawwa daga baya zai zo ya nemi ilimi insha Allah. Ku fahimta? To shine Allah yake magana. Mutanensa da ƙaruna ya zo ya yi arziki ya bunƙasa ya tumbatsa sai mutanen na ce masa la safra. Kada ka yi alfahari, ka daina fariya. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah baya son masu fariya. Ka gode ma Allah da ya baka wannan dukiya. Wabtaji fi ma ataka Allahu darul akhirah. Ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka. An gani? Wala tabghil fasada fil ard. Kada ka nemi yin barna a doron kasa da wannan abin da Allah ya baka. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah baya son masu barna. Da ya zo fa sai ce mai ala inna ma utituhu ala lati a wannan dukiya ni ba wani Allah ya bani ne saboda ilimi na na goge wajen kasuwanci na iya sarrafa dukiya. An gani? To kun ga yanda ƙaruna ya kasance da sauransu ya yi alfahari. Lokacin da ƙaruna wata rana ya fito cikin jama'a ya zo ya ci kwalliya ya hau abin hawa ya yi kaza mai mutane suke cewa wa kharaja ala qaumi fi zinati ya fito cikin mutane cikin kulliya kowa na kallon shi alal ladina yuriduna al hayata dunya wa inna wanda suke son rayuwar duniya wanda suke son rayuwar da yafi na kowa kaskanci sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qaruna dama a ce zamu samu misalin abinda aka ba qaruna dama zamu samu misalin abinda aka ba qaruna saboda me innahu lazu hazzin azim saboda shi mai babban rabo ne mai girma ya ma more kace wallahi qaruna ya more Allah ya kai da mu ga harawa in baka ci ba sai birgima mu ma Allah ta'ala ya sa mu zama kaman qaruna dan qaruna ya more babu wanda yace ya laita lana misla ma utiya musa innahu lazu hazzin azim ko ai kamar ka ce haka annabi musa ba shine a duniya lokacin ba da darajarsa amma hankalinsa baya tare da mallam hankalinsa bai tare da mallam yana tare da mai kuɗi. Mai kuɗi shine zu hazzin azim shine ma abocin rabo mai girma. An gani? To sai Allah ya sa lokacin akwai malamai masu jin tsoron Allah wanda suka fahimci addini yanda ya dace da suka ce wailakum qalal ladina utul ilm sai wa'annan wanda aka ba ilimi suka fahimci duniya yanda ya kamata kuma duniya kyakkyawan fahimta cewa ba wai iya arzikinka iya yanda Allah yake son ka ba, ba iya kyalkyalanka iya yanda Allah yake son ka ba, ba iya karfin makamanka ko karfin tattalin arzikinka ko karfin mulkinka shi ya nuna Allah ya fi son ka ba. Sai malaman nan suka wayar da kawukan al'umma. Wannan shine amfanin malaman salafiyya a kowane zamani. Malaman salafiyya wanda suka fahimci musulunci hakikanin yanda yake su ne qalal ladina utul ilm wailakum sai wa'annan wanda aka ba ilimi suka ce kai can ku kai abin tausayi ya tafi a gare ku yanzu qaruna ne zu hazzin azim ba annabi Musa ba kace sawabullahi khairul liman amana wa amila salih ladan Allah karantarwan annabi Musa alaihi salam na tauhidi yafi alkhairi ga wanda ya yi imani kuma ya aiki mai kyau wala yulqaha babu wanda ake hada shi da wannan sai masu hakuri. An gane haka? To lokacin da Allah ya halakar da shi sun yi da dama ko ba su yi ba fa asbaha allazi tamannau bil amr tamannau makanahu bil amr yaquluna wai ka anna allaha yakudu rizqa liman yasha wa yarda wa innan da suke burin Allah ya kai su matsayin annabi Musa a matsayin qaruna jiya suka ga gashi Allah ya halakar da shi kace dama haka abin yake wai ka anna allaha yakudu rizqa liman yasha wa yarda ashe dama Allah yakan shimfida arziki ga wanda ya ga dama ga wanda ya zo kuma ya yarda ashe Allah yakan ba katan arne Allah ya ba shi wadata ashe Allah yakan ba zindigi wadata ya bar mutumin kirki cikin talauci ashe wannan hikiman Allah ne ashe dan naga mutum talaka baya nuna Allah yana kin shi dan naga mutum yana cikin kyalkyale baya nuna Allah ya fi san shi ga qaruna nan ya fi kowa kyalkyale Allah ya halakar da shi ga mu talakawa ba mu da wadata kamar shi, amma Allah ya rayar da mu. Kace gaskiya yanzu mun fahimci wayar wanda malamai kai mana, laula ammanallahu alaina, da ba dan Allah ya mana baiwa ba, da mu ma Allah ya halakar da mu. Allah ya mana baiwa, Allah ya hada mu da malaman kirki, malamai ka wayar da mu, muka fahimta. Kun gane wannan ko? To kaga wannan ya nuna mana a fili wannan kalmar da mutane kaga mutun ya ce an yi duniya dan manzo, kace dan Allah wannan magana, ka daina wulakanta manzon Allah. Manzon Allah ya fi karfin duniya. Rakatar fajr kawai, rakatar fajr ta fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta. To manzon Allah fa. Kana ka zo ka kalli duniya wulakantacce, aka cewa an yi duniya dan manzo. Ya kamata Muhammad ya faɗa dan cikko shi dan hisba dan bai hukunci. Na ba san gane wannan. Saboda haka an halicci duniya ne kawai, ya zama duniya an yi shi ne ya zama gada zuwa lahira. Gada ne wanda za mu taka zuwa lahira kawai shi ke nan. An gane? Kuma kada duniya ya ringa birge mu. Mu ɗauke shi yadda Allah ya kira shi rayuwa mafi ƙasƙanci. To rayuwa ne mafi ƙasƙanci. Ka ɗauke shi kashi ne fa, kashi ne aka zuba a cikin faranti. Sai aka lullube shi, sai aka zuba turare a sama. Sai mutum ya ɗauka kayan gabas da ya ɗauka wani abinci ne kawai, yana ɗaga wannan abin da aka lullube shi, yana buɗewa sai ka kashi. Ya ga wari. To wannan shi ne misalin duniya. Allah shi kiyaye. To shi ne Allah ta'ala ya ci gaba da bayani, yana cewa, yana gaya mana abin da su kafiran ke cewa. Kafirai suna cewa, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Kafiran maka suna cewa, idan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya san cewa lalle shi manzon Allah ne, kuma lalle Allah ne ya aiko shi, to me yasa ba zai zo mana da aya daga Ubangijinsa ba? Ya kamata manzon Allah ya zo mana da wani alama daga Ubangiji, ya zama kamar certificate wanda zai nuna cewa lalle Allah ne ya aiko shi. Shin da wani alama ne za mu gane cewa Muhammadu manzon Allah ne? In ji kafiran Makka. An gane ku? Sai Allah ya ce, to ya Rasulullah, ka ba su amsa. Ga amsa mafi sauki, awalam ta'atihim bayyanatu ma fi suhufil ula. Shin ashe bayanai na abin da yake cikin littattafan farko bai zo musu ba? Bayanan abin da ke cikin littattafan farko, bayanan abin da ke cikin At-Taura, bayanan abin da ke cikin Injila, bayanan abin da ke cikin Zabura, shin bai zo musu ba? Yahudawa da Nasara sun karanci At-Taura da Injila. A cikin At-Taura an yi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin Injila an yi maganar manzon Allah da sahabbansa. Su koma su karanta At-Taura da Injila, za su ga an ambaci Muhammadu Rasulullah. At-Taura ya riga ya bada shaida akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Injila ya bada shaida akan manzancin manzon Allah. To me suke bukata bayan wannan? Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Me yasa ba zai zo mana da wani alama ba wanda zai tabbatar mana Allah ne ya aiko shi? To sai Allah ya ce, awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Shin bayanin abin da ke cikin littattafan farko shin bai zo musu ba ne? Shin bai isa ya zama musu hujja ba? Malaman tafsiri sun yi fassara wajen guda uku ga wannan aya ɗin. An gane, suka ce ma'anar shi a cikin farko, awalam ta'atihim bayyinatu su, shin hujjoji ba su zo musu ba a cikin littattafai? Littattafan farko kamar At-Taura da Injila, wato hujjoji bayyanannu masu nuni akan gaskiyar manzancin manzon Allah, kuma cewa lallai manzon Allah zai fito zai bayyana, kuma lallai shi ne cikakken annabawa. Ya zo fa a cikin At-Taura da Injila da Zabura cewa lallai manzon Allah zai bayyana, kuma manzon Allah zai zama to shi ne cikakken annabawa. Daga gare shi kuma babu wani manzo bayansa. An gane ku? Kuma Muhammadu zai zama to shi ne fiyayye daga cikin manzanni wanda babu mai daraja kamansa. Wannan shi ne fassarar farko. Fassarar farko shi ne mai littattafan farko sun riga sun ba da shaida. Manzo Allah baya bukata ya zo muku da wani shaida. Babban shaida shi ne mai littattafan da kuka yi imani da shi, tunda kun yi imani da At-Taura da Injila da Zabura, waɗannan littattafan sun yi bayanin siffofin manzon Allah, kuma sun faɗi cewa lalle idan ya zo ku yi imani da shi. Innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u, su waɗannan littattafai annabawa sun misalta siffofin manzon Allah ga mutane, kamar yadda ainihin ruwa ke misalta taurari. Idan ka kalli ruwa irin mai kyau din nan, kamar ruwa wanda babu datti sam-sam, kuma dare yayi kana so ka kalli tauraro, idan ka kalli wannan ruwa ya za ka gani, za ka ga tauraron nan kal, watan nan kal. To yanda mutum ke ganin wannan tauraro kal in ya kalli ruwa mai kyau, haka nan in mutum ya karanta At-Taura ko ya karanta Injila, zai ga bayanin manzon Allah kal babu su ba a cikin ta. Shine innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u, an gane ku? To wannan shine fassara farko. Fassara na biyu, waɗannan mutane masu ƙaryatawa, shin hujjojin abin da ke cikin littattafan farko shin bai isan musu ba, bai zo musu ba? An gane hujjoji, bayanan abin da ke cikin littattafan farko, an gane ku? Bai zo musu ba, wanda ke nuni akan mu'jizozi. Ai kun ce wai sai an kawo muku mu'jiza kafin ku yi imani, shin ba bayanai sun zo muku ba a cikin At-Taura da Injila wanda manzannin an ce su kawo mu'jiza? Sun kawo mu'jiza, amma mutanen da suka ce a kawo mu'jizan sun ki imani da shi, an gane? Mutane da yawa, kafirai da yawa sun sha cewa annabawa su kawo mu'jiza, cewa idan an kawo musu mu'jiza za su yi imani da wannan abu. Amma a lokacin da aka kawo mu'jizan sai su yi imani da shi, sai kuma a halakar da su. Wato abin nufi da awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula, shin bayanan abin da ke cikin littattafan farko na mu'jizozi wanda kafiran sun tambayi annabawan su kawo mu'jizozi, an ce annabi Musa ya kawo mu'jiza, annabi Musa ya kawo, an ce annabi Isa ya kawo, annabi Isa ya kawo, sun ƙaryata kuma. Bayan ba sun ce a kawo, in an kawo za su yi imani, in an kawo kuma sai su ce haza sihirun mubin. Wa qala Musa falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma haza illa sihirun muftara wa ma sami'na bi haza fi aba'ina awwalin. A lokacin da annabi Musa ya zo musu da mu'jizozinmu a bayyane, ga su nan a fili suka ce ma haza illa sihirun muftara, wannan ba wani abu bane fa sai sihiri wanda yake an kirkiro shi. Da fa suke za su yi imani, amma yanzu wai ma haza illa sihirun muftara wa ma sami'na bi haza fi aba'ina awwali, ba mu taba ji irin wannan ba a cikin ubanninmu na farko, ƙarya kake yi, an gane wannan ko? Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa, lokacin da gaskiya ya zo musu daga wajenmu, Allah ya kawo manzon Allah gaskiya baro-baro, sai suna cewa me yasa ba za a ba manzon Allah misalin abin da aka ba Musa ba? Inda an ba manzon Allah misalin abin da aka ba Musa, an ba shi sanda, wanda ya jefa wannan sanda, sandan zai rikide kuma mace shi. Annabi Musa na sanya hannu a hammata, in ya sanya hannu zai koma fitilla mai haske, an gane? Duk irin wayannan Allah ya ba annabi Musa fisqun ayatin bayyinat. Amma kuma shin da annabi Musa ya zo da wannan sun yi imani ko sun ƙaryata? Shine Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, ashe ba sun kafircewa abinda aka ba annabi Musa ba tuntuni? Ai abinda aka ba wannan an bashi amma ba su yi imani ba, shi ma annabi Isa an bashi ba su yi imani ba. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, annabi Musa ya kawo hujjoji, ya kawo mu'jiza kala-kala, annabi Isa ya rayar da matattu, wa ubrihu al-akmaha wal abrasa bi idhnillah wa ubrihu al-mauta bi idhnillah, ina rayar da wanda aka haife shi makahu da wanda yake kuturu, ina warkar da shi da izinin Allah, wa ubrihu al-mauta bi idhnillah, sannan ina rayar da matattu da izinin Allah, duka wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum, duk bi idhnillah. Amma da yazo ba sun yi imani, ولم ما جاءهم بالبينات منني كتي ونن هجري ني ابيره تو في حاجه تي اول لم يقروا بما اوتي موسى من قبل اشي بس كافر كيوا abinda aka zo wa annabi Musa da shi ba tun gabaninka tun kafin ka zo sun kare ta alu sihirani tazahara suka ce da abinda annabi Musa ya zo da shi da abinda annabi Muhammad ya zo da shi sihiri guda biyu ne masu taimakon juna kaji sihirani tazahara wa qalu inna bi kulli kafirun suka ce mun kafirce wa duka an gane wannan ko sanan sai Allah ma yayi kudin gora gaba daya kafirai ba a taba samun kafirai da aka zo musu da mu'jiza ba sai sun kare ta kazalika ma atal ladina min qablihim bir rasul illa qalu sahirun aw majnun ba a taba samun wani manzo ba wanda yake zuwa an gane ya zo ga wasu al'umma yana musu da'awa sai sun ce sahirun aw majnun za su ce a kawo musu mu'jiza in an kawo za ku yi imani in ba ku yi imani fa Allah zai halaka da su to kuma in ya kawo sai su ce sahirun aw majnun ce wannan mai sihiri ne ko su ce wannan mahaukaci ne sai Allah yake tambaya atawasaw bih wa ishin wa'annan mutane wa'annan kafirai suna ma juna wasiya ne daga duk ra'ayin sihiri dai ne kafiran zamanin annabi Nuh haka suke kafiran zamanin annabi Ibrahim haka suke kafiran zamanin annabi Isa haka suke kafiran zamanin annabi Musa haka suke ka kafiran manzo ta shaba har kulubu to a tawasau bi shin suna yi ma junansu wasiya ne da shi shin zai iya yiwuwa kila mutanen annabi Nuhu wannan ra'ayinsu ne idan manzo ya zo da mu'jiza sai su yi haza su yi rumubi to kafin su tafi sai su tarbiyyantar da yaransu da jikokinsu to idan wani manzo ya zo bayan annabi Nuhu sai ya tarar da yaran da jikokin su ma sai su maimaita irin wannan har isnadin ya taho tun daga zamanin annabi Nuhu har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama to magana dai suke ma yuqalu laka illa ma qila lil rusul bi qabli babu abin da ake gaya maka face an riga an fade shi ga manzanni gabaninka ba kai kadai aka fara cewa mahaukaci ba ba kai kadai aka fara cewa mai sihiri ba ba kai kadai aka fara cewa boka ba kai hakuri ya Muhammad in dai mutum zai faɗi gaskiya sai an jefe shi da hasada sai an jefe shi da girman kai menene yuridu an yatafaddala alaikum wannan annabi yana so ne ya hau kanku ya zamanto yana sama da ku law sha Allahu la anzala malaikatan da Allah ya so da ba shi za a aiko ya Allah zai aiko mutum irin mu da ya aiko malaiku ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin an fahimci wannan ko saboda haka laula ya ajina bi ayati min rabbi me yasa ba zai zo mana da mu'jiza daga ubangijinsa ba wanda ke nuna gaskiyar annabtarsa sai Allah yake awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suqi al-ula ashe bayanin abin da ke cikin littafin farko ba zai zo musu ba ai abin da ke cikin littafin ra'ayi na biyu shine abin da ke cikin littafi na biyu shine mu'jiza shine mutanen annabawan sun tambayi mu'jiza da suka tambayi mu'jiza aka ce musu in an ba ku mu'jizar nan za ku yi imani suka ce za mu yi imani in ba ku yi ba fa suka ce a halakar da mu to manzannin sun kawo mu'jizar ko ba su yi imani ba shin wannan labari bai zo muku ba ku ma fa mutanen annabi ko mutane na da zan zo muku da mu'jiza kuma za ku yi me kenan za su ƙaryata ina jiye muku tsoro kada irin abin da ya faru ga mutanen annabawan farko ya suke faru da suka ƙaryata manzannin su na san ni ma in na kawo muku mu'jizan za ku ƙaryata ni an gane wannan shine fahimta na biyu fahimta na uku shine shin annabi bai ba ku labarin abinda aka saukar a cikin alkur'ani ba shin kai shin ba shin annabi bai ba ku labarin abinda aka saukar a cikin alkur'ani ba wanda alkur'ani kuma yana bada labarin duk abinda ke cikin littafin farko shi alkur'ani yana bada labarin duk abinda ke cikin littafin farko alkur'ani ya ba ku labarin at-taura da linjila da zabura da irin gwagwarmayar da aka yi da annabawa an yi gwagwarmaya da annabawa da al'umman kuma an halakar da su shin irin wannan labarin da Qur'ani ya zo muku da shi yanzu ga abu mamaki annabi bai yi zamani da annabi Nuhu ba amma kashe yana bada tarihin annabi Nuhu, bai yi zamani da annabi Isa ba, a annabi Ibrahim ba, gashi annabi yana bada labarin annabi Isa. Al-Qur'ani yana ba mu labarin zamanin annabi Nuhu, zamanin annabi Ibrahim, zamanin annabi Musa, zamanin annabi Isa har zuwa ƙarshe. A ina ne manzo Allah ya samu wannan labarin? Annabi annabiyul ummi ne, annabi ne ba ummi, bai iya karatu bai iya rubutu ba, wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba, ko ba a taba samun labarin manzo Allah ya fita daga Makka ya je wani gari dan yayi karatu ba. Ballantana a ce annabi ya dan saci jiki ne ya tafi can kasar Sham, ya je ya samu malaman Yahudawa ko malaman Nasara, aka koya mai karatun Taurat da Injila a boye. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi karatu a wajen kowa ba. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun, baka kasance ka saba karanta wani littafi ba gabanin Al-Qur'ani ya Rasulullah, ko baka saba rubuta wani littafi da hannun damanka ba, da ka saba karanta wani littafi kafin Qur'ani ko ka saba rubutawa, idhan lartaba al-mubtilun, lalle da masu barna da kafirai da Yahudawa da Nasara da sun yi kokonto, sai anya ba manzon Allah ya je ya kwabo bane a cikin Taurat ko Injila, sai zama to kowa ya san inda aka haifi manzon Allah, Makka, kuma kowa ya san manzon Allah bai taba zuwa wani waje ya zauna ya dade ya je ya yi karatu ba. Da an san manzon Allah ya yi haka, da masu barna sun yi kokonto, sai Allah yake bal huwa ayatu bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm, a shi Qur'ani ayoyi ne bayyanattu a fili abin yake. In kana neman mu'jiza ba kaman Qur'ani, Qur'ani da yake ba da labarin abin da ya faru da, ko Qur'ani bai yi zamani da shi ba. Damad ladaina fa fatar kullu mu'jizatin min annabiyina iz ja'at wa lam tadu muhakkamati fa ma tubqina min shubahin li zin shiqaqi fa ma tubqina min shubahin li zin shiqaqi wa ma tubqina min haqqi. Ko damad ladaina Al-Qur'ani ya dawoma gare mu sai ya fifi shi kowane mu'jiza na ainihin annabawa. Al-Qur'ani ya zo ya fifi shi kowane irin mu'jiza na annabawa lokacin da ya zo bai dawoma ba. Sauran annabawa Allah ya ba su mai mu'jizozi, amma ina yake yanzu? Annabi Musa Allah ya ba shi ainihin sanda, ina sandan yake? Annabi Isa Allah ya ba shi rayar da matattu da kuma warkar da marasa lafiya, ina yake yanzu? Annabi Salih an ba shi naka su Salih, ina yake yanzu? To yanzu shi manzon Allah ba ya ka ba shi Al-Qur'ani, ina take? Tana nan har tashi kiyama, mu'jiza ne mai wanzuwa har tashi kiyama. Ita mu'jizar ta ce fa'atu bi suratin min misli, in ka isa ka zo da sura guda ɗaya misalin Qur'ani, ko in ka isa fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat wada umani sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin, in ku isa ku zo da ayoyi goma kawai ko sura guda goma irin Qur'ani a kirkiro su a ganin za a iya. Na fata gane wannan. Qur'ani littafi ne wanda ya kunshi fasaha da zalaka da azanci, wanda an kalubalanci larabawan duniya gaba daya su kawo irin shi. Shekara 27 ana kalubalanta sun kasa, kuma har zuwa yanzu kalubalan na ci gaba. An gane har yanzu ana cewa fa'atu bi surati qul in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, da za a tara mutane da aljanu tun farkon duniya har zuwa ƙarshe akan su zo da misalin Al-Qur'ani, ba za su iya zuwa da misalin shi ba ko da sashi ya zama mai taimako ga sashi. Ina fatan gane wannan. Kaga wannan ya tabbatar mana cewa ashe Al-Qur'ani shine babban mu'jiza. Kenan manzon Allah ba shi da mu'jizan da ya fi Al-Qur'ani, an gane ku? Shi sanya lokacin da kafirai suka matsa suna san a nuna musu mu'jiza. Wa qalu laula unzila alayhi ayatu min rabbi, laula unzila alayhi ayatu min rabbi, me yasa ba za a saukar masa da mu'jiza daga ubangijinsa ba? Muna so mu ga wani shaida cewa annabi Muhammadu, cewa Muhammadu Allah ne ya aiko shi, mu dai muna so a kawo mana shaida. sai Allah yake annabi ya gaya musu kul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhiru bihi kace musu mu'jiza daga wajen Allah yake ba ni zan kawo da kaina ba in Allah ya bani shi kenan to sai Allah ya ce to annabi ya gaya musu awalam yaqtihim anna anzalna alaykal kitab yutla alayhim shin bai ishe su ba su kafira maka lalle mun saukar mu annabi da qur'ani ana karantarwa zuwa gare shi wannan bai ishe su mu'jiza ba inna fi zalika lirahmatu wa dhikra liqaumin yu'minun lalle a cikin qur'ani akwai rahama akwai tunatarwa ga mutane masu imani to kunga manzon Allah da aka ce nuna mu'jiza yake bai da mu'jizar da yafi qur'ani to kuma idan mutane ba su gane ba su gane me yake nufi da shi ba sai mutumin da ya karanci larabci ya goge a larabci ya san nahwu ya san sarfi ya san balaga ya san arut ya san adab na larabawa to billahi lazi in ya goge in yana karatun qur'ani zai rantsa wannan qur'ani billahi lazi ba zai yi dan adam ya kirkiro shi ba saboda balagan yafi karfin kowanne balaga fasahan yafi karfin kowanne fasaha an gane ku babu ba yanda zai mutun ya karanta bai rude ba sai sanya hatta aljannu da suka karanta qur'ani zai kace kace ha astan inna sami'na qur'anan ajaba ya bi ila rusul a furkice sai lalle mun ji qur'ani mai ban mamaki kwarai da gaske yana shiryar da mutane zuwa ga shari'a fa aman nabi eh a gane wannan ku larabawa suna ji suna alfahari da fasaha da zalaka suna ganin duk duniya ba wanda ya kai su iya magana ba wanda ya kai su azanci ba wanda ya kai su kwarewa wajen kaza da kaza har ma duk shekara suka yi gasa ana yin gasa na ainihin azanci wane ne yafi fasaha idan ka ci za a maka kyauta za a rataya bayananka a Ka'aba wasu suna cewa shi ake kira mu'allaqat Allahu a'lam to amma dai larabawa abinda suke ji da shi shine fasaha da zalaka to sai Allah sai ya zo musu da littafin da yafi fasahan su da zalakan su to shin wannan bai ishe ku ba an ce lokaci yayi za mu ci gaba insha Allah za mu gani Allah ta'ala shi ke miki mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk